إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana a safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 8 ga watan Rabi'ul Awwal. Hijira na da shekara 1434, daidai da 20 ga watan Janairu shekara ta 2013. Ɗan uwa musulmi na kusa da na nesa, da waɗanda suke kallon mu da sauraron mu kai tsaye, da kuma waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Kuna kallon mu da sauraron mu ne daga babban ɗakin taro na makarantar Darul Hadisi Salafiyya mai namba 4 layin Madarkaci da ke gaskiya layout a Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. Alhamdulillah, Bahaushe yake rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya. Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu daga Jami'ar Ahmadu Bello ta nan Zaria, ɓangaren shari'a da dokoki, ya yi mana alƙawari yau zai zo ya gabatar mana da ɗaya daga cikin laccoci da ya mana alƙawari ran nan bayan matashiya da faɗakarwa wanda ya dangane da allurar rigakafi. Domin abin da nake cewa har yanzu bai zo ya yi mana lecture tukuna game da allurar rigakafi ba, wancan matashiya ce aka yi. Za a zo a yi lecture da insha Allah, domin dama maƙasudin wancan zama shine nunawa al'umma a jimillance haɗurran da ke cikin wannan allurar rigakafin sha'in da ake magana, da kuma ƙoƙarin faɗakar da al'umma, da kuma tunatar da malamai waɗanda suka gafala, da kuma shawartar hukumomi, da kuma gaya wa sauran duniya matsayin mu na musulmi game da wannan ainihin allura. Ana wata sai ga wata a cikin waɗannan zantuttuka ta Profesor ɗanyo tsokaci game da wasu matsaloli waɗanda barazanarsu ba ta gaza barazanar allurar rigakafi ba, ko kuma mata fita. Wannan barazana ita ce wasu dokoki na ƙarya waɗanda babu su a cikin dokar Allah. A doka ta zamantakewa ma ba a san da su ba, na ƙoƙarin karewa mata haƙƙoƙi da kuma yara ƙanana. Waɗannan ainihin wato dokoki a matsayin shi na malami na musulunci, da kuma matsayin shi na ƙwararren masani game da shari'a ta zamani, shi ne muka ga cewa babu wanda ya cancanta da ya tsaya ya gabatar mana da waɗannan wa'azozi ya wayar mana da kai kuma san menene ake nufi da waɗannan dokoki, kuma waɗanne ɓarna ne ke ƙarƙashinsu, da kuma bayani dangane da a tunatar da malamai su sani da cewa na'am, wannan haƙƙi ne wanda yake wajibi a kansu su tsaya su faɗaka su fahimta, domin su ma su je su ci gaba da wayar da kan mutane. Sannan gwamnatocinmu musamman na jihohin musulunci na ɓangaren arewacin ƙasar nan musamman, a faɗakar da su su gane haɗurran da ke ƙarƙashin haka, kullum su fahimci cewa su waɗannan turawa ba ƙoƙari suke su kawo musu abin da zai zaunar da su lafiya da talakawansu ba, sai dai kullum abin da zai haddasar da fitina tsakanin talakawa da masu mulki a wannan yankin nan. Daga shekaru 30 zuwa yanzu, ka auna ka gani wacce gwamnati ce a ƙasar nan musamman a wannan tsakani wanda yake galibi 'yan arewacin ƙasar nan musulmi su suka mulki ƙasar, wacce gwamnati ce daga cikin gwamnatoci ta aikata wasu abubuwa waɗanda za a ce san barka, kuma wannan abu ya kawo farin ciki da ƙarin ƙauna da danƙon zumunci tsakanin wannan gwamnati da talakawa. Wannan ban bambance kowace daga cikin gwamnatocin cikin shekaru 30 ɗin nan ba, tun daga na sojoji har na farar hula. Me yasa kullum zai zama har yanzu ana da'awar an samu yanci bayan shekaru 50 da wani abu amma har yanzu waɗannan turawa su ne suke ainihin aiko da dokoki da shawarwari nisa har yanzu ba za a samu mai mulki da zai tsayi da kafafuwan shi da tunanin shi da didadigan shi ba a ba ana cewa wai mai digiri bai taɓa shugabancin Najeriya ba shi yasa ake samun matsala sai aka zo aka samu masu digiri da jirgin irin su Yar'Adua aka zo yanzu aka samu waɗanda suke masu digiri da jirgin da dingirewa su suke shugabancin ƙasar har yanzu ba mu ga wani sauyi ba to ba mu sani ba Profesa a cikin lakcin nan tashi ko zai samu wata gaba da zai amsa mana ko sai an samu irin masu kujeru irin nasu ne na farfesoshi waɗanda sun ci farfesun Bature mai yiwuwa su ne za su iya ainihin yau Bature ta waye to wanda bai sani ba da mai yiwuwa a cikin lakcin nan Prof zai kokarin amsa mana Profesa muna godiya muna addu'a Allah ya saka ba alheri muna fatan Allah madaukakin sarki ya karfafi gwiwa wajen wannan lakca kuma kamar yadda muka ce Darul Hadisi cibiya ce ta duk wani mai neman gaskiya ya zo ya samu ainihin fage ya isar da wani sako ga al'umma kofa a buɗe take da safe da rana da daddare asabar litinin talata lahadi ko ranar sallah ce aka ce akwai lakca mu akwai a shirye ne da sallah asuba ne da yaushe ne a shirye muke al'umma kuma da an yi kira za su zo insha Allah Allah ya saka da alheri Allah bai ina neman minti 5-10 waɗanda zan ainihin takaito mana wasu haɗurra waɗanda turawa suka ce sun gano cewa a shekarun baya sun yi taɓarna ta rayuka da dukiya da lokaci sun yi ta asara ta ƙwararrun sojoji da masana da shugabanni wajen ƙoƙarin mallaka da juya tunanin jama'a daga ƙarshe sai suka ce sun gano wasu abubuwa guda 7 waɗanda in suka riƙe waɗannan abubuwan da kyau to sun ishe su abin da ya sa a makon da ya wuce na da shi Profesa ya yi ta magana dangane da wata matsala guda ɗaya ne daga ciki ita ce matsala ta aulama ko globalization waɗannan abubuwa guda 7 suka ce na ɗaya za su riƙe harkar karantarwa na haka duk wani makinci da suke so su sadaƙo za su sadaƙo da shi ta hanyar karantarwa na biyu sai suka ce wasa'ilul i'lam kafofin sadarwa gidajen rediyo tashoshin talbijin jaridu fage na intanet da broadcast messages na hansu da makamantansu sannan na uku suka ce almar'a ita ce za su yi amfani da mace wajen likita al'umma da canza musu tunani na hudu suka ce alƙawmiya za su yi ƙoƙarin tabo da ɗabi'u na ƙabilanci da al'adun gargajiya shi yasa ba ka daɗe ba ka jin magana carnival za a yi al'adun gargajiya wuri kaza za a yi kaza yanzu turawa su suke goyon bayan abin in aka zo za a yi kuma ka ga irin tarin turawa da suke zuwa daga ƙasashen duniya suka ce domin sun gane in aka shagaltar da Yarbo da al'adar shi ta Yarbanci Bahaushe da al'adar shi ta Hausa Inyamuri da tashi da Fulatani da tashi da Nufe da tashi kowane ƙabila da tashi shi kenan za su wawo gari yanzu magana haɗin kai ba ta taso ba sannan kuma daga ƙarshe sai faɗace-faɗace da ganin fifikon ƙabilanci sai sake dawowa kaga a fakaice an kashe addini kenan suka ce kuma za su yi amfani da alkhadamatul insaniya kai gudunmawa da za a rinka yi an yi ambaliya a wuri kaza su je su kai barguna da abinci an yi gobara wuri kaza su je su kai kayan girki da sauran makamantan haka a Fulani a kai musu ainihin wato allurai na shanu da sauran al'amura waɗanda buƙatu za su rinka tasowa to suka ce za su yi amfani da ainihin irin wannan sannan suka ce abu na shida shi ne ba'asul musulmi za su yi amfani da halin rauni da musulmi suka samu kansu a ciki na rashin fahimta addini da kuma talauci da yunwa da gidabanci sai su rinka shigo wa musulmi akan haka na 7 ɗin shi ne sai suka ce za su yi amfani da al'aulama to wannan al'aulama ita ce ba zan so in ce komai game da ita ba wato dai abin da suke nufi kokarin mayar da duniya ta zama wani abu daya a wajen addini al'ada yare abincin da ake ci da komai da komai in ka duba yanzu duk duniya so ake kowa ya koma yana sanya kaya iri guda shine duk inda ka bayyana in ba kwat ka sa ba shirka ka aske jemin ka ba to a baji baje kake a ji inda aka je za a ci abinci yanzu in ba abinci irin na turawa da irin hanyar da turawa ke cin abinci ka ci ba to za a dauke ka kai baji baje ne ko a wurin taro ne ko a wurin walima yanzu duk yadda ba za a aurar da ita so take a yi aure irin na kiristoci a sanya wedding gown a yi kiss a gaban mutane a yi rawa a yanka cake duk inda za ka ga yanzu ɗabi'u na yara matasa za ka ga ba sa karkatuwa zuwa ga hadda ƙur'ani da ƙoƙarin bin tarbiyya amma abin da ya bazo su shi ne kaɗe-kaɗe da yawa sanya matsatsun kaya da makamantan wannan kwallo sannan za ka duba duk inda ka ga yanzu wani mutum da ke da'awar wayewa kai to wai a ji ya iya turanci za ka sai ka shiga cikin Makka ko Madina sai ka ce wa mutum ba Allah wannan abin nawa ne kuɗin shi sai ya ce maka kaza ne sai ka ce mishi a ba ba ka komai sai ce a ta ni discount wai kana nufin discount in ka ce mishi ash discount menene discount sai ce almara'a a rage mana in ce ash ba za a discount har wani yare ne discount sai ce lughatu thaqafa lughatu taqawwa yare ne na wayewar kai ne ci gaba kai baka san turanci ba sai ce mishi wani turanci kai yanzu da Allah ya ɗaukaka ka da harshen larabci yanzu haka ke sha'awar sai ka yi amfani da wata kalma ta turanci sai ce la ya akhi hadi lugha tatawwa wannan lugha ce ta ci gaba da wayewar kai da haɓaka sai kada alarabi yana ganin cewa in da yi in gausa ya ji fala turanci a cikin larabcin shi ba bai burge ba wajen sanya sutura mata sun koma yanzu kowace sanya skirt take matsatsi ko da ta sanya hijabi za ka ga a ciki akwai jeans matsatsi ko wani roba jeans ko wani menene a dubo su abubuwa yanzu hatta komai yana neman ya koma irin nasu to wai shi ne suke nufin al'aulama ya zama duk duniya sannan duk kasuwancin duniya ruba ta shigo ciki sannan duk matan duniya yanzu su zama karuwai kowace imiji ka gani kana so kawai kar ka damu ko mata aure ce ko waya so ce ka san yadda za ka ainihin yi magana da ita ita kuma don kar ta nuna gidajenci to shi ke nan ta ba da kai in ta nuna ainihin rashin yadda ita mata aure ce ita ne ka za ta sai a yi mata dariya haka nan duk inda mace ta ga namiji tana so shi ke nan wato duk ɗabi'u su zama iri ɗaya wannan ina ganin gaskiya saboda Allah ya kamata ya zama ɗaya daga cikin lokaci wata ranar za a zo a gabatar da su akan wurin nan the meaning of the globalization me ake nufi ma ma'anar aulama me ake nufi da wannan aulama din nan domin wannan abin daga ƙarshe ya fi kowanne haɗari cikin waɗannan Allah madaukakin sarki ya taimaka ina fatan Allah ya dafa da professor wajen gabatar mana da wannan lecture nake cewa Allah gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ومضى دماتا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau ina muka godiya ta ga Allah madaukakin sarki da ya bani ikon halartar gurin nan domin amsa wannan kira wanda yake wajibi a kaina. Ba wai akwai ilimi bane amma ko dan kankanin abu da mutum ya samu na ilimi amana ce. Kuma cin amana ne ka rike abin da ka sani sannan kuma in ka san wani ilimi ko ma wani ilimi ka ajiye shi tare da kai ba amfani da shi ba kamar yadda kowa ya sani akwai hadisi
na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa sakamakon haka dan zamu muta ne a lahira ko da dan zamu karfe da ake sama doki aka kakara maka a baki ka shiga uku to wannan shi yasa nake godiya kwarai da gaske kuma ga waɗanda a wannan guri da har ya bani damar wato yin wannan aiki nawa aiki na ne wanda ba nan wajen suka dora min ba Allah madaukakin sarki ya dora min Allah ya bani ikon Allah ya bani ikon saukewa wannan nauyi da aka dora min an fara kawo waɗansu abubuwa guda bakwai ni duk da yake faɗan su sai ina ganin kowanne daga cikin su kamar yadda ya faɗa za a iya yin lecture akai amma kuma sun shiga cikin junan su yin amfani da karantarwa zan dan faɗi ɗan kowanne kilan faɗi ɗan minti biyu akai kafin je in yi shimfiɗa kuma na lecture da zan yi sannan ga in je ga lecture ɗin maganar karantarwa ko bin hanyar ilimi wajen halakar da jama'a ba yau suka shirya shi ba wannan ya tuna min da taro na mission da aka yi a Palestine a shekara ta 1930 da wani abu mission fada-fada da aka tura su kasashen musulmi domin su halakar da su ko ji ina karantawa a cikin littafin Muhammad Kutub Waqi'un al-Mu'asir irin halin da musulmi suka shiga ciki to ya kawo wannan magana kowa ya tashi yana bayyana shi bai samu gamsuwa ba saboda bai samu isassun bai samu musulmin kirki da za su shiga cikin addinin Kirista ba yan cikin cokali aka samu Papa Roma Samuel Zoma da yana sauraron su ya tashi ya ce na ji duk abin da kuka faɗa amma kun yi kuskure da ku ce ba ku samu nasara ba kun sani cikin musulmi ba ne shiga addinin Kirista musulmi ne kuma hakika ba yanda za a shiga addinin Kirista sai ma dai ya bar addinin musuluncin kila sai dai ya zauna haka nan sai domin gaskiyar shi ba wani abu a cikin addinin Kirista banda canfi da shirme da hauka da raina Allah inda za a ce wai Jacob wrestles with God annabi Yakub ya yi kokawa da Allah ka san kowane irin Allah ne kenan suka yi ta kokawa har gari ya kusa wayewa Allah ya kasa kuɗi cewa ya ce to sake ni ba zan sake ka ba sai ka sa min albarka na ce ni ko wanda ni ne ban ga albarka da zan samu wajen mutumin da ya kasa kuɗi cewa daga hannuna ba yana nan a cikin Bible a cikin Genesis cewa mutane sun zo suna ginin wata hasumiya doguwa sai suka kira Allah ya kallo da Allah ya zo ya duba ya ce kai waɗannan din na kyale su gaba za su karfi na saboda haka ya tarwatsa su suka zama jama'a wanda ba su fahimtar juna sai kowa ya ji yana magana da wani harshe asalin wai harshe kenan yana na Bible littafi mai tsarki to saboda haka wani musulmi ne da hankalin shi yana ya dan san wani abu daga musulunci kai ko jahili ne zai yi da wannan canfe-canfe da hauka to akwai abubuwa masu yawan gaske na hauka annabi Isa a nan a ci dan Allah a ce Allah ne ma sai ka rasa na kamawa wannan ba shi bane kuma da muke to Zomar abin da ya gaya musu kenan ba wani musulmi ne hakika da ya shiga addinin Kirista amma ku sani ba an aika da ku bane kasashen musulmi dan kuma da su kiristoci ko da ke ƙarya yake dan ya san saka musulmi a addinin Kirista abu ne mai wahala sai inda ma banza lalatacce bai masa ba gwan shi da addinin da matan asali ya san haka kamar yadda Muhammad Kutub nake karantawa jiya ko shekaran jiya yana cewa ya ce ƙarya yake ba da gaske yake ba sun aika da su su mai da su kiristocin ne amma sun ga ba zai yiwu ba ya ce to wai an aika da ku ne ku dan ku raba su da Allah kawai in kun raba su da Allah na shi zai sa su rabu da waɗansu kyawawan ɗabi'unsu wanda su ne suke sawa su gagara kun sani mun kama ƙasashen musulmi shekara da shekaru a lokacin da muka kama ƙasashen musulmi nan mun kawo tsarin ilimi shi ne nake so magana a nan yin wanda aka tsara shi akan irin tsarin Ingila da Amerika a bisa wannan tsarin mun tsara shi ta yadda zai mai da dan musulmi malalaci mai sanya tibilis wanda kuma duk wani abu da ya samu ko ilimi ko dukiya ko wato mukami yana zai amfani da su ne wajen tabbatar da shahawa a cikin shi kawai sha'awace sha'awacen zukatun shi da yawan musulmi haka suke kuma kuce ba kuce nasara ba da yawan musulmi a ƙasar nan haka suke saboda wannan tsari ya rika bi wanda suka bi cikin wannan tsarin suke rugurgurta ƙasar nan ba wai jahilai ba garamin jahili da kaɗo da irinsu sun ƙunshi da wannan ilimi na guba amma kamar da Muhammad Kutub ke cewa ba wai mun ce kada mu wannan karatun ba dole ne don kada ma a yi musulunci bakin tanti a ce musulunci bai yarda da ilimi ba ba haka ba ne da ilimi ko na kansa ce maka mishi don ka san yadda za ka kauce mishi cikin sahabbai na ji Abu Dharr ne ya ce kowa na mai manzo Allah sama tambaya ta alheri ni kullum tambayar sharri nake masa tambaya game da sharri da mun kauce masa saboda haka ba abin da mu za mu karanta ba wallahi da ilimin shekanci da ilimin kafirci duk mu karanta su amma mu san matsayin su don mu yi wa mutane bayani don su san abin da bambanci tsakanin musulunci da kafirci wanda a yau da yawan musulmi ba su san shi ba muna rayuwa cikin kafirci tsundu mai wannan rayuwa kuma zai je yana kafirta wani saboda bakin jahilci bai san musuluncin ba to shi yasa wannan gaskiya wani akwai fage ne shi ma mai faɗi wanda za a iya lakci a kai wanda kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske kafafen labaru ba zan ce komai ba domin ta su ne ake yaɗa duk waɗannan wato duk gubar da ka sani ta kafafen labaru mace ita ce ma zan magana a kai a yanzu mace ita ce babban makaminsu mace da ka gani su lalata mace sun lalata al'umma wannan shi yasa ƴan mulkin mallaka da suka bi Algeria ina karantawa wani littafi ɗaya daga cikin ƴan mulkin mallaka yake ba su shawara a Algeria sun kashe mutane na ji an kashe mutane miliyoyi musulmi yake ce musu ko za ku kashe mutanen ƙasar nan ba za mu yi nasara ba abin da za mu yi nasara ɗaya mu lalata mace mu lalata matansu mu raba su da abu biyu da kunya da hijabi ciki ne kuma abin da suka ke ka ga mace ta tashi tana akwai wata mutuniyar Iraq ba zan iya tuna sunanta ba ne da ta rubuta littafi musamman take zagin kunya take sukan kunya da kunya din nan ne wai ake gallaza ma mata ana cewa ba za su iya kaza ba ba za su iya kaza ba kunya akwai irin su Fatima Mirnisi mutumin Morocco musulma Balarabiya ta rubuta littafi duk wani bangarori na musulunci shari'ar musulunci da ya shafi mace tana suka ta soki hijabi kai musuluncin ma kanshi ta soke shi take cewa alqur'ani ya zo da bayanai na ƴancin mace amma maza suka kago wani abu shi hadisi wanda ta hanyar shi suke wato bautar da mace a nan kasar akwai wasu mata da na sani yan uwan musulmi da suka yarda da wannan ra'ayi su ma manyan masu ilimin ne wannan ilimin ne a jami'o'i suke koyarwa yanzu akwai wata ma ina jin ta fi ƙarfin ƙasar nan inda take musu aiki da regional mecece representative ɗinsu duk Afirka to yanzu ina jin ma wato ba ta Najeriya ma yanzu haka da nan jami'a take koyarwa mahaifinta mutumin Kano ne likita shi ne farkon likita ma nake ji a Kano amma uwar ta kofin shi ne shi barbarayin yawa ce dama to ba zan shiga cikin dogon bayani na abin da shakkiyancin da suke waɗannan mata da su ne ake amfani irin an Amina Wadud ta Amerika farfesa Amina Wadud wanda aka ce farfeshiya ce wa adrasa ta islamiyya ta kware wajen larabci amma ta kware wajen shakiyanci kwanan nan ma ta rubuta wani littafi Women and the Quran, Rereading the Quran ko rereading the menene ke kira shi abin da ke kunshi cikin littafin nan sharhi ne babba cewa duk maza tafsirori da aka yi a baya na Qur'ani tafsirai maza ne suka yi Qur'ani cike yake da yancin mata amma sun zo wajen fassarar su suna fassarawa ta yadda za su fifita namiji akan mace su galla zama mace saboda haka ana bukatar yanzu a samu sabuwar fassara daga mace ita lalatacciya baka san ko ta sani da gangan bata sani ba kila kuma bata sani ba cewa Aisha bintu Shafi ta Masar ta rubuta mujalladai masu yawa akan tafsirin Qur'ani amma ba umma nan shakkiyancin tafsirin ta ba tafsirin da yasa Aisha fa Amina Wadud ta je wai ta maza da mata wai limancin sallar juma'a a coci to waɗannan shakkiyanci suna nan suna ta faruwa a duniya akwai ire-iren waɗannan game da mace kenan zan zo zan dawo kan mace don duk magana ta za ta dawo kan mace ne da yara don su ne tubalin gida gida shi ne tubalin gina al'umma to shi yasa suka dirkaki mace da yara zan ba ku misalai a kishin ƙasa dama da kishin ƙasa ake sawa a raba ka da kishin addini yanzu haka a jami'o'i in yaro bai ci nationalism fanni ne wai nationalism shi ne kishin ƙasa da musulmi da kiristoci a nuna muku ƙasar ku ita ce gaba da musulmi ina jin kwanin nawa dudin shashi kiya la'ananniya mana nuna na Fatima murni sun yi ba ni ba ganin hotonsu ba ba na masu gani saboda shedanu ne ina karanta abubuwan da suke rubuta ba daɗi kila ka gina Aisha Imam kuma Aisha Imam ita ce ita wannan ta Najeriya kenan na ga muku cikakken da suka yi ba kaɗan ba ne a game da shari'ar musulunci kuma to a kishin ƙasa ɗin nan ba ƙaramin bala'i ba ne yanzu in yaro bai ci ba ba inda zai tafi a digiri kuma aikin banza ne a ciki ake koya mata ka raba wai ana so a raba mutane yara matasa da kishin addini wanda shi ke kawo ta'addanci kuma ƙarya ne yanzu haka ta'addanci muke yi a nan ina da lorin da ya kafa ta'addancin duk in ka zo kana maganganu waɗannan ta'addanci ne to ba wanda yake kokar da a yi ta'addanci za a yi shi faman ishada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum ba ce aka da a yi ta'addanci ba sun mana ta'addanci mu ma za mu yi ne ga tana Aisha Imam Aisha Imam eh Dr Imam na Kano shi ya haife ta to ba Kano ya ce za ta zalla a mazan na mahadi in kanin gambi ba ne
a to ai uba ake
ne ne ubanka a yato ubanka to shi fannin kishin ƙasar nan ba a bane da nan tsawaita a kai a ciki an kawo maganan har kanibal akwai lokacin da aka zo kullum yanzu duk wani shakkiyanci kun san jihar da ake dosa da shi Zamfara da yake nan aka fara kaddamar da wato kawo maganar shari'ar musulunci ko shari'ar constitution ita ma ba a bari magana a kanta ba ne yanzu ba shari'ar alkur'ani ba ce ba shari'ar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shari'ar fuqaha ba ce shari'ar constitution amma ita ta samu kamar yadda na taɓa faɗa a wani wajen ba wai ina soke ta ba ne ina cikin wanda suka yi kundaye ne amma abin da ya samu kenan shi ɗin bayan za ka gane cewa kafa doka ba shi ke canza jama'a ba kafa dokoki bai taɓa canza jama'a ba shi yasa ko gaba shari'a ta taso yanzu ina tafi ba nan ne ba har ita ce bacin hanya wannan akwai lokaci ne wani lokaci ma yi magana a kai
waya ba nan kaka shi wai
ba ni isa
kai shi ne to waye da waya da Allah jama'a kana ta ce jama'a kowa kashe wani
shi aka dai kashe da yanzu nan to hatta kanibal ɗin nan akwai lokacin da aka kawo zamfara wai ana nake so a gabatar da kanibal abin mamaki yan uwa musulmi ma'aikata suna suna da rawar jiki za a samu kudi. Allah ya taimaki zamfara da wani abu guda. Tun da aka kafa zamfara aka kafa majalisar malamai ta majalisar ba da shawara ta malamai, to wannan ita take yin sawaigi akan abubuwa da dama, domin duk wani abu da ake jin gaikayin shi sai a tura mu majalisar malamai ta bada shawara me matsayin shi. Idan shari'a bata yarda da shi ba dole a aje, sai dan siyasa duk sai shi dole ya aje ko dana neman mutane su goyi bayan shi ba dan Allah ba. Shi yasa wannan doka zan zo magana, zan zo magana ban bada misalan inda aka aka kokarin kafa ta ha, amma inda ma suka kafa aka je aka rusa ta, Allah ya rusa ta kaman jigawa. Ni zan bayani akai, ni nazo bayani akan wannan doka din. To shi yasa taimaki zamfara hatta ilimin jima'i ko ilimin fasikanci da aka so a kawo a zamfara wannan majalisa ce ta samu shi waje. Wannan kanibal da aka zo za a zamfara wannan majalisa ce ta samu shi waje. Wannan dokokin yara da haƙoƙin yara da aka zo a kawo zamfara a kawo kuɗi, UNICEF tana ta bada kuɗi, to abin da ya sa mata waje majalisar malamai. Irin ta muka ni lokacin da ake ta rikici a gancan kafa shari'a lokacin makarfi anan aka so a kafa a cikin Kaduna da wani suna ma dai daban, saboda Kaduna daban take, musulmi ne suka yi ruwa suka tsaki kada a kafa ta. Kuma yanzu haka kullum muka gamu da su sai mun yi fada da su, ba wai fada ka ce na ce ba, a'a ni dai sai sun san yanda aka yi aka soki juna. To kayan taimako din nan, taimakon nan ba abin da zan ce, rannan na dan faɗi abin da Robert McNamara ya faɗa game da bada taimako din nan, ba makamin da ya fi shi wajensu. Masu political science suna saka shi karkashin wato means of intervention, hanyoyin da ake zuwa a shiga jama'a a yi musu katsalan nan. Ba wani misali irin Najeriya, ba wani abu da suke ba mu illa kwashe dukiyarmu, amma yanzu Najeriya sitiyarin Najeriya yana hannun Amerika tun da Obasanjo ya mulki, kila tun kafin shi ake share fage, amma Obasanjo shi ne ginshikin wannan al'amari, saboda yana ma waɗansu ƙungiyoyi guda biyu kamar yadda na faɗa wannan aiki African American Institute da Center for International and Strategic Studies wanda CIA suka kafa su.
Makon da ya wuce ma sun kaddamar da cibiyar sun sa mata sunan shi ya kwana uku da ya wuce.
To kaga wannan yana tabbatar da gaskiyar lamari. Shi yasa ake jin cewa kashe murtala CIA suka shirya Obasanjo ya sani. A cikin wata makala da suka rubuta a America, who killed Murtala Muhammad? To har yanzu zamanin Obasanjo aka yi shiri, wani shiri gagarumi na yadda za a gudanar da komai a ƙasar nan, aka aiko da shi da sunan taimako din nan ta hannun United States Agency for International Development, wannan kungiyar wadda duk duniya ba shedaniyar kungiya irin ta, duk kungiyoyin da suke suna aiki a cikin musulunsa mu karkashin lema ta suke, za ku ganta da hotan hannu haka. Yawo tun na yaro nake ganin manyan motocin su, kaga an sa wannan raunin musulmi. Wannan ba zan magana ma kai ba, halin da muke ciki a Najeriya ya isa bada misalin raunin musulmi, ba wai yawan bane, wannan ya tabbatar da abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, al'ummomi za su dinga waso su akan ku kamar yadda mayunwata suke waso su akan akushin abinci. Ya Rasulullah, lokacin ba mu da yawa ne, sahabbai suke tambaya, ba mu da yawa ne, da ce ba su da yawa ba, dan al'ummar musulmi tun daga zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen duniya al'umma ɗaya ce, jiki ɗaya ne. Shi yasa waɗansu za su yi mamaki in aka taɓa musulmi a wata ƙasa, musulmi duniya suna jin ciwo, balle a ƙasar mu aka taɓa. Shi yasa yanzu ni nake cewa kafiran ƙasar nan wato bai halatta ma ka auri matansu ba, kiristoci ne. Allah ya halatta surati Maida aya ta 5, amma da sharuɗa ai. Me yasa sayyidina Umar ya aika ma Hudhaifa ibn al-Yaman yana gwamna al-Madain, ya je aure da Yahudiya, ya ce ka sake ta, ya rubuto mishi shin ya haramta ne ya amirul mu'minin ya sake rubuta mishi sai ba maganar haramun ma ake muka ba yanzu kai shugaba ne irin ku suna auren kiristoci da yahudawa su manta da matan musulmi su kuma ba a halitta musu su auri kowa ba sai musulmi a samu su zauna ba aure a cikin al'umma aka samu yawan wanda ba su da aure fasadi da banna zai faru maza kafin ka aje takardar nan ma ka sake ta dole ya sake ta to saboda haka akwai shirinka ba sai kai ka aure kirista ko wane ne ba waɗanda suke yaki ahalul harb haramun ne a wurin matansu kafirin kasar nan ahalul harb ne baya halatta ma mai mu'amala da su innama yanhaqullahu an allazina qatalukum fi ddin wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun sun ya ce musu ba su da addinin su ya kama ba ba su kore mu daga gidajen mu ba din azan kuwa azan ban katab ajos da sauran gurare sai kuma mu tsaya mu'amala da su hatta aure bai halatta ba duk wanda ya kuka azalimi ne to saboda haka irin waɗannan abubuwa gashi sun zo suna kashe mu kamar sun kashe bera ba wanda zai da galihu ran shi bai da daraja a Najeriya irin musulmi ana kashe kamar za a ce ai boko haram boko haram shi bai da haƙi boko haram ba mutum bane ko ra'ayin su ba daidai bane kashe rai man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'an ka kashe rai kai kamar ka kashe mutanen duniya rai yana da daraja Allah ne ya yi shi shi yasa manzo Allah sama an mushe da gawar da Yahudi ya tashi tsaye ko sai suka ce gawar da Yahudi ce ba rai ba ce a kashe mutum kamar an kashe bera tun kiyama ta fi shi daraja za a nemi diyata wannan ya nuna raunin mu ko abubuwan da suke faruwa a Kaduna ya nuna mugun raunin mu balle Najeriya gaba daya yanzu kai gatan da ake ma yan Niger Delta kai kashe su kadai ne mutane a Najeriya su tsoraru kai musulmi ne baka da galihu kana ban jin tsoron kada a yi maka fanti a ce dan Boko Haram ne kar ka soki gwamnati kar ka zama dan ta'adda kar ka irin maganganun ka bayyana mai musulunci dan kar ka zama dan ta'adda ko da yaushe suka ga dama sai su tashi su kashe mu wannan ya nuna raunin mu muna da yawan musulmi muna da shugabanni yayi manya-manya manyan kwabo manyan gwaza muna da su muna da ƙungiyoyin musulunci ga malamai nan barjak amma ƙungiyoyin sun zama PLC kamfani eh nawa aka yi cinikin nawa aka yi wani lalatacce fitsararre ɗan iska wani ma kafiri kaga malami ya je yana sunkuyi da kanshi a gaban shi wani kafiri ne ma wani bambancin shi da kafirin kawai dai da'awar musulunci dayan musulmi ne da suke gwamnatin nan bambancin su da kafirai da'awar dan ba koke suna shiga masallaci yana jiga jiki da rawa a karo da kasa sallar shata ya wanda yake so san dai sallar shata daga baya tambaye ni to sai globalization din da aka yi magana wanda shine nake ganin ma duk hadu wannan abubuwa to ba zan ce komai ba sai in shiga shimfiɗa ta ne shimfiɗa da nasu in yi shi ne cewa waɗannan dokoki wannan dokar ƙananan haƙoƙin ƙananan yara ko kuma yara wadda aka sa mata hannu Obasanjo ya sa mata hannu ranar 31 ga watan 7 shekara ta 2003 amma ba doka ba ce tarin shirme ne kawai in ma ka bi ka'idar tsarin mulki zan yi bayani daga baya to wannan ɗaya ce daga ciki wallahi suna nan da yawa. Ya kamata in faɗi tushen al'amarin. Su mutanen nan yanzu abinda suka tasa gaba su rusa gida, saboda mutane a rage yawan mutane ya dame su. Dan suna cewa yawan mutanen duniya ya kai miliyan 6,000 ko da doriya ma. In aka ci gaba a haka zai ninka nan da shekara 50, ba inda mutane za su zauna a bayan ƙasa, ba za su samu abinci isasshe da za su ci ba. Su ne alloli, sun naɗa kansu Allah. Wallahi yanzu ake fir'aunanci wanda ya fi na Ramsesu, daga ayyukansu ya fi na fir'aunan Ramsesu. A lokacin da suka ƙare da suka shara na September 11, duk ƙarya ne, ba wai bai faru ba, amma abinda suke faɗa ba haka ba ne. Ba wasu mutane ba ne suka saci jirgi suka je suka fada. Usama bin Laden yana cikin kogo yana ba su umarni, wanda ko Hansard ba ya amfani da shi. Ina jin ta iska ila aljani ne, ba wai suka saba share ƙarya ba. Ko shi kanshi mutuwar Usama bin Laden ƙarya aka share. Wata ba Amerika ya ta rubuta makala Obama the Lion, sunan makala kenan, an buga ta a Trust. Aisha Umar ta sake buga ta cewa Obama ko Usama rahimahullah ya rasu a watan Disamba shekara ta 2001. Sai bayan shekara 10 sai Amerika ta shara mana ƙarya wai gari, da yake Amerikawa sakararru ne zabi wawaye, wahasfuktuwa suka yi kan titi suna murna wa an kashe Usama. To ita waccan tana da hankali, sun san ga tarihi Usama shekara 10 da bayan mutuwa, in ba haka ba a nuna mana gawashi. Haka ce wai an binne ta a ruwa. Yana jin wani technology aka samu na binne mutane a ruwa. To ba suka saba share ƙarya ba, September 11 haka suka share wannan ƙaryar. To haka suke ci gaba da share wa mutane ƙarya. Shi yasa duk abin da naji nasu na ka'ida ita ce ƙarya ce sai ka tabbatar da gaskiyar al'amari, saboda ƙaryar wajensu ita ce ka'ida, da ita suka yi imani. Dan ba wani imani da kowane ne da zai sa musu takunkumin da ba za su yi ƙarya ba, kuma ba abin da suke saboda Allah, dan ba ma Allahn aurensu. Su ne allolin. Shi yasa da suka yi wannan shirya, abin da suka shirya, ga muku su suka shirya. Akwai wani kamfanin jirgin ruwa, yana cikin manyan kamfanin jiragen ruwa na duniya, na Isra'ila ne. Na Isra'ila, a ranar da kafin a yi September 11 da mako biyu, suna haya a wannan ginin suka fita suka bashi. Wallahi sun ce wai kudin haya ya musu ya tsada, abinda suka fake da shi kenan. Kamar yadda mai littafin Stranger Than Fiction ya yi bayani, bayan mako biyu da fitansu aka yi wannan sun sani. Kuma an kama wasu Yahudawa a kan bas suna ɗaukan hoton abin da ke faruwa a lokacin da yake faruwa, suna tsalle suna yi murna. Aka je aka tafi da su, aka kama su. Jaridu da kafafen labaru da yake na Yahudawa ne suka dinga kwakwazo, sai da aka sake su a Amerika. Da Yahudu ya fi ƙarfin a taɓa shi a Amerika. Idan kuma baka bin ra'ayin da Yahudu, ko zaɓen siyasa baka ci. Akwai wani ɗan majalisa kullum shi yana goyon bayan ra'ayin Yahudawa ne. Rannan sai aka zo da wani wata mas'ala ta sayan makamai. Wa zai sai makaman Saudi Arabia, da yake su kuma sakararru ne. Makaman da su suka san asirinsu, su ma za a ɗauko su dinga musu wai aiki da shi, wai kafiri, wai makamai. To me amfanin makamai? Ka so makamai a kashe kake, kuma ka biya kuɗi. To shi wannan sai buɗe baki ya ce ai shi bai ga illar a sayar mu Saudi Arabia da wannan makaman ba, alal aƙalla ai mu ne za mu samu ƙaruwa, za mu ci riba. wannan maganar da yayi ba ita Yahuda ke so ga ta musu dadi ba da zabe yazo wallahi dole ya fadi a shekara ta 1973 an yi yaki tsakanin Isra'ila da Larabawa aka zo aka bude taskar makamai ta America aka bude aka dinga kai mai Yahudawa general na soja a lokacin wanda yake shine commander ya soki wannan al'amari yace shi yana ganin daidai ba shine laifin shi da jaridu suka dinga kwakwazo dole sai da yasa ya fito fili ya nemi gafara kai karshe dole ya rizaye to haka Yahudawa suka kai to abinda suka tusa gaba aqidar da Yahudi idan ba zai yi mutum ya karanta protocolatus hayon ko da turanci the protocol of the learned elders of Zion kamun sakamakon mitin ne da aka yi a Rasha ba da turanci aka rubuta shi ba ina jin da rashin shi ne domin Rasha tana cikin wuraren da Yahuda suka yi kakagida suka yi mitin a ƙarshen ƙarnin wancan da ya wuce suka shirin yadda za su mallaki duniya wannan protocol of the learned elders of Zion ko protocolatus sahyon da larabci shi ne wannan minute din amma an samu asiri yayi ya bulla asiri ne amma sai bulla ta hanyar wata mata cikin su shi yasa daga nan suka cire mata a cikin kungiyar su kware to wannan shiri har yau shi ne yake aiki kuma shirin lalata duniya yana ciki aqidar Yahudawa ita ce duk wani wanda ba bai Yahude ba wata irin dabba ce mai kafa hudu goyin mai kaman jaki mai kama da jaki goyin a harshen su wanda Allah ya halitta domin da Yahude ya lafta mishi kayan shi ya kai shi inda zai kai kuma ya hagu doron bayan shi sun san idan mutane suna tare da akhlaqinsu musamman musulmi ba sai su hawo su ba shi yasa suka shirya hanyoyi da dama yanda za su lalata mutane su mai da su dabbobin sai su ga su jin dadi sai su samu jin dadin hawan su daga cikin hanyoyi shine su lalata mace dan duk a cikin al'ummar da mace ta zama lalatacciya wannan al'umma sun zama dabbobi to wannan shi yasa da kuma shirin da suke na ganin cewa yawan mutane a duniya a kasashen su yana ta raguwa saboda irin salon rayuwar da suka dauka salon rayuwar turawa ita ce rayuwar duniya rayuwa ce ta sharholiya da bushasha a ji dadi wa ma yuhlikuna illa dahr babu wata rayuwa bayan wannan saboda haka a hole a yi bushasha wannan ya samu ma asali tun farko a kasashen turai a lokacin abin da ya faru na juyin juya hali a fagen sana'a wanda suke kira industrial revolution inda manoma suka zama bayi masu kudi suka saye gonakin su suka dauke su kuma laborori a gonakin da ƙarshe aka samu inji musamman injin da ke sarrafa auduga ana yin tufafi saboda haka waɗannan masu gona shi ne aka ɗauka laborori a waɗannan masana'antu ko kuma masaku su aka ɗauka a masaku saboda haka suka zo suka shiga birni birane suka tumbaka da mutane bature ye a daga nan bature ya watsi da ɗaukar nauyin iyali ya shigo birni yana so ya ji daɗi ya sha giya ga karuwai nan saboda mata sun yi arha saboda haka ya watsi da iyali wannan shi ya tilasta ma mata su kuma su fito dole su yi aiki har da yara a ba su kuma rabin albashin da ake ba namiji wannan shi yasa daga ƙarshe kuma mata suka tashi suka fara tawaye suna neman a daidaita su da namiji wajen albashi daga ƙarshe kuma suka koma a mu a komai ma so muke mu zama ɗaya da su duk abin da namiji ke yi ai mace za ta yi fiye ma da haka whatever a man can do a woman can do better wallahi ƙarya ne to wannan shi ya lalata musu al'umma mace ta fito tana aiki tana gogayya ga namiji dan sahabu ai ta bishasha ai ta karuwanci to mace kuma ta tunanin to tunda haka ne ni ya za a dora min nauyin gida da ni ne kula da yara da waye kuma in je mu fita neman musu abinci saboda haka a daina haihuwa mama to shine sai suka fara maganan kai da haihuwa maganan kai da haihuwan nan yayin munan tasiri suka zo suka ga komai na ja baya mutanen raguwa dan ba abin da ya kawo ci gaba a kasashen Turai sai lokacin da haihuwa ta bunƙasa to wannan shi yasa wasu kasashe suka tashi tsaye suna yakin wannan abin kuma kaman Faransa kaman Italia kaman Germany Germany akwai shekara ba daidaiwa ba 1986 nake ji da suka kafa wata doka ma duk wata matar da ta haihu akwai irin adadin kudin da za a bata na manta yanzu ko ta wani hanya ta haifi yara Faransa yanzu akwai wannan hatta kudin makarantar yaro gwamnati ta dauka har Ingila har yanzu ko kai ka tafi daga nan matar ka ta haihu a can ya zama ba danka ba ya zama dan Ingila tunda dan Ingila ne komai kyauta har madara da waye da likita da magunguna akwai wani mu ya yana da yaya uku a can to ita uwar ta an samu matsala na rashin lafiya sai aka kwaci yaron aka ba wata reno sai daga cikin akwai abin da zan magana akan child right act nan akwai inda idan ana ganin yaro zai tagayyara a hannun wani ko hannun waliyinsa ko yana gallaza mishi maimakon a dauki wani mataki sai ana iya kwaci yaron a ba wata kungiya ta kula da shi yana nan a ciki to irin shi ne suke amfani da shi saboda haka a takaice a kasashen Turai yanzu babu maganan kai da yawan jama'a ko kai da iyali bayan kuwa in yawa ne sun fi mu by population density wanda shi ne ake auna yawan mutane ko a ce to murabba'in wato murabba'in kasa ko kuma square meter ko square mile mutane nawa ne a wurin to na Ingila ya ninka na Najeriya wajen so biyar amma su ba su yawa ba sai mu ne muka yawa saboda zalunci mu muna da isasshen kasa muna da isasshen tattalin arziki wanda ya dauki nauyin mu haka suka faɗa mu a cikin National Security Study Memorandum an gan shi yana nan mu a cikin website wajen shafi 250 ne wanda aka shirya shi karkashin National Security Council ta America hukumar tsaro ta America ina jin na yi magana shirannan a takaice to wannan shi ya nuna ba abin da suka tasa gaba yanzu sun sun da mutanen suna raguwa sun yi mutanen su su canza tunanin su domin a samu haihuwa a samu yawan jama'a abu ya gagara Bature ya daukan nauyin iyali jidali ne kawai shi dai jima'i ya samu biyan bukata in ko wannan ne ga mata ko ina su ma suna da bukata shi yasa yanzu mafi yawancin matan America ba su da aure kuma ba su iya samun aura kuma in suka yi aure sai su rasa aikin yi in kuma sun samu aikin yi kashi 80 cikin su kamar yadda wata marubuciya ta rubuta a cikin littafinta the undeclared war against American women in ma ta samu aikin kama kashi 80 cikin mata ba su iya samun abin da ya kai ma a shekara dala 20,000 a ciki za ta ci abinci don ba mai bata tunda ta balaga ta zama mutum ba ruwan iyayenta da ita a ciki za ta yi riga a ciki za ta biya kudin haya a ciki za ta biya kudin wuta kudin ruwa kudin telefon da sauransu kila ta ci bashin mota duk wata a dauke 200 karshe sai ta kare ba ta da komai tana rayuwa ne don ta ci ta yi mutane aiki ta zama mashin sannan kuma a wani abin ta kai ce komai na ta ya fi tsada kamar yadda wasu marubuta guda biyu suka rubuta wani littafi women pay more on the way to stop it mata ke biyan komai fiye da na kowa wace hanya za a tsayar da wannan in ta je rigarta irin yaji iri ɗaya ake da na namiji amma ta fi tsada kai kudin wankin ta ma ya fi tsada kai sun je asibiti ma tare ciwo iri ɗaya da namiji amma sai ta fice ta fice biyan kuɗi don test 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 da za a ce mata ta gwaji ba za a ce namiji yayi ba kuma je ka dawo ka ga likita ba za a ce mu namiji yayi ba karshe kuɗin da za ta biya na ciwon ta yanin ninka na namiji da aka tambayi kungiyar lafiya ta America abin nan Medical Association na United States me yasa wannan bambanci suka ce kuma but then the reasons are not clear saboda mace ce kawai to daga duk wannan an shirya ne a raba mace da haihuwa sai kare a kansu sun ga mummunan tasirin shi yasa suke so mu kuma su kakkaba mana to wallahi rayuwar mace a America abin tausayi ne kuma ba ne tausaya mata hatta wata shugabar kungiyar mata ta America tana gaya musu kai ku mata ku riki aikin nan naku da kyau aiki kar ku biya mai wannan chachar wai aure ki domin idan kuka yi aure in yazo bai aiki yanda ya kamata ba ko hukuma ba ta zuwa ta taimake ku shi yasa ake da abin da ake kira career women su dai aiki ba magana aure ba magana ayaya to an fara samun su a kasar nan ƴaƴan musulmi kuma Hausawa ma ka je Abuja za ka ga irinsu ko da akwai auren sai a rushe sai ya rushe saboda tana son ta zauna a bariki a zaman Abuja tana da gida tana da komai zaman bariki ne ba mai ce miki yi koki bari sai Allah ba ruwanki da Allah kuma to dalilin da ya sa wannan kenan hatta wani marubucinsu Ben Wattenberg na jin na ɗan fara bayanin shi wannan rannan a laccar da muka yi dan abubuwa ne suke shiga juna Ben Wattenberg ya rubuta littafi ma wanda aka buga a 1991 The First Universal Nation a ciki yana jawo hankali shi wannan marubuci yana da tasiri kwarai a America in ya rubutu wani lokaci bayanansa sukan zama kamar doka to ya ba da shawara yadda za a yi maganin a rage yawan salin alin ba tare da an ce ma kowa cikanka ba kwarai a sa mana tunani da san rayuwa irin ta turawa shikenan ya ishe mu ita ce ta musu illa ana son a sharhuliya da bushasha daukan nauyin iyali jidali ne a yi watsi da shi shikenan ya isa to shi yasa suka bullo kuma ta mace mace ita kuma a nuna mata duk abin da take a gida bauta take na banza da wufi kuma wannan ya samo asali tuntuni Karl Marx la'anatullahi alaihi da abokin shi Engel la'anatullahi alaihi Yahudawa ne Karl Marx shine shugaban gurguzanci a rubuce amma ba a taɓa yin communism a aikace ba sai domin kuma yanzu shi ne a rayuwa inda ba wanda ya fi wani classless society inda kowa zai samu abin da yake so gwargwadon yadda yake so inda ba a aikata laifi saboda haka ba a bukatar doka saboda haka in ka karanta wato ra'ayin yan communist game da law za ka ga law abin da suke kira da turanci ne necessary evil ne kafin a cimma communism din ko aka cimma communism dama law ba a bukatar shi dan ba mai aikata laifi to kalmus ya kunsa wannan a littafi ba a taba aiki da shi ba kuma ba za a taba aiki da shi ba dan ba shi bane Allah Allah ba haka ya halicci dan adam ba to wannan shine ra'ayin su game da law to kalmus da abokin shi Angel abinda suke cewa dole ne a rusa aure aure din domin aure bauta ce namiji ya fahimci shi uba ne ya zai iya sanin ƴaƴansa sai ya mamaci turki ya turki ta ya dore ta a jikin aure sannan zai iya sanin ƴaƴan shi dan ta je wajen wannan ta kwana ta je wajen wannan shi ma ta zo ta kwana wajen shi ya zai iya sanin ƴaƴan shi ne saboda haka dan zalunci sai namiji ya kullu da tsarin aure saboda haka mace ba za ta taɓa samun ƴanci ba sai ta raba kanta da aure ta zama kazar kowa kenan in gurka zar kowa saboda haka a bisa tsarin kwaminisanci ma akwai shuriyatul mara mace ta zama ta kuma kawai dan ya zama na state na kasa dan kasa ne ba dan ka ba to wannan shi yasa yanzu suka bullo da tsare-tsare duk wasu saminoni da ake yi taron kara ma juna ilimi ake na duniya wanda United Nations ko majalisar dinkin duniya take shiryawa majalisar dinkin duniya an kafa ta a 1948 kafin wannan lokacin akwai League of States ne ko amma guri ne in ka karanta protocol ko protocolatu sahayon kuma kafin a kafa United Nations sun ce ya kamata su kafa wata gwamnati ko wata cibiya wanda suka kira super government gwamnatin da ba irinta da tafi kowace super government suka ce ta hanyar super government din nan za su iya controlling su juya akalar sauran kasashen duniya abinda ake yanzu kenan da United Nations kamar yadda na gaya muku na fara magana da wannan baka shi ya ba su shawaran ga yanda za a yi mana kasashe masu tasowa musamman kasashen musulmi dan yi magana musulmi ba anan aka fara magana musulmi ba akwai wani dan mulkin mallaka mutumin Germany wanda ya karanta fiqh sunna a mujallabi na biyu zai ga bayanin shi na mance sunan shi yana nan dai a fiqh sunna wajen babin aure babun aure wajen hukumomi da irin amfanin aure ɗaya ne mai ciki shine yaduwar al'umma to ya kawo wannan bayanin na inda suke nuna tsoron ci gaba da karuwar yawan al'ummar musulmi na duniya bayan ga suna da tattalin arziki isasshe ga addinin musulunci da yake hada kansu zama daya to idan aka kyale komai ya tafi a haka kasashen turai sun shiga uku sun gama yawo shi yasa dole a san yadda za a raba kansu a san yadda za a dakile yawan haihuwarsu da dai sauransu shi ne aka tsara mana wannan shi Jonathan Buck shi ma ya magana a cikin littafin shi yake cewa yawan musulmin duniya zai ci gaba da karuwa ne saboda yawan karuwarsu ya karfin su kai saboda yawan karuwarsu har ya ba da misali ya ce idan a America da kawayenta allied countries mace na haihuwar 'ya'ya da basu kai biyu ba 1.7 a wannan lokacin da ya rubuta littafin yanzu kam abin ya sake ja baya a kasashen turai na ta gabas ana haihuwar 'ya'ya biyu ko da ɗigo wani abu a kasashen da ba musulmi ba wanda ba su ci gaba ba mace ba ta wuce 'ya'ya hudu ko 'ya'ya uku amma a kasashen musulmi mafi karancin shida saboda haka ake jin cewa shekara 20 kacal na farko sun kusa cika kuwa a cikin wannan karnin yawan musulmin duniya zai kai ma kamar misalin mutane miliyan 2000 Allah ya sa haka ne Najeriya da Niger suna cikin inda suka fi kowa karuwar yawan jama'a shi yasa yanzu ba in duk duniya yake da kungiyoyi masu kawo wannan taimakon kilibin taimakon bala'i irin Najeriya da Niger ko ba da Niger wani conference irin wannan a Najeriya na daina zuwa amma na je na Niger shi ma kila na gama zuwa saboda bai da wani amfani to saboda haka yake cewa ga yadda za a yi musu shine a sa musu tunani rayuwa irin ta Bature shikenan sai ka rage yawan mutane ya isa ba abin da ke firgita su irin karuwar yawan jama'a wanda shi zai ba su yanci a gaba misalin da kullum suke badawa shine na kudancin Afirka South Africa South Africa kyakkyawan misali ne na abin da suka kira critical mass da turanci suke kira shi akwai littafi guda da wata ta aiko min da shi akan critical mass shine inda mafi karanci minority suke so su dinga juya akalar mafi yawanci majority misali South Africa turawa su ne mafi karanci minority amma suke juya akalar bakake akwai lokacin da bakake ba su da 'yancin zaɓe ma na shugabanninsu amma saboda karuwar yawansu ya gagaru wadancan saboda ba su da isassun yan sandan da za su zo su dinga mun wato tirsasa musu. Saboda haka a ƙarshe ba wai ƴancin zabe suka samu ba, su ne ma shugabanni. To suka ce a duk duniya in ba a yi hankali ba, in ba an dauki matakin kai da yawan jama'a din nan ba, abin da zai faru kenan. Bukaken nan da kuke gani da sauransu su ne za su zo su mallaki kansu. Idan ko wannan ya faru mun shiga uku, dan hatta arzikin su da yake zuwa daga kasashen mu zai tsaya. Najeriya yanzu ita ce gaba wajen kai mai America. Da mun Najeriya da wasu kasashen Afirka, shi yasa suka kawo suka kafa sansanin sojoji na dindindin. Sojojin ma na Djibouti. Kuma kaman yanda tsohon sakataren wato tsaro Robert Gates yake faɗa, an kafa wannan runduna ne saboda dalilai biyu: a yi maganin masu kishin addinin Musulunci, to deal with the Islamist. Dalili na biyu shine ya ba su dama su dinga hange suna tsara tattalin arziki, resources, babban resource wajen su mai, ko da buku isa ku hana su ɗiba ba, da ƙarfin tsaya za su ɗiba. Kamar man Saudi Arabia ne, wani ya ce mun mafi yawancin masu aiki a Aramco, American Oil Company, wanda shi ke juya akalar man Saudi Arabia, mafi yawancin su ƙwararrun sojojin ƴan kundin bala ne, Marines, da suke aiki a wurin, ko da za ta je ta zo. Kuma kamar yadda John Padden abin da yake faɗa na a cikin littafin shi The Confession of the Economic Hitman, yayi babi biyu ne yanda suka shirya yanda za su rike Saudi Arabia da sauran kasashe masu mai, ba za su iya motsawa ba tunda suka yi musu barazanar za su sa musu takunkumin mai wani wata shekarun baya. To suka ce za su yi musu shirin da ba za su iya motsawa ba. Daya daga ciki shine su canja tunanin ƴaƴansu masu matasa su zama Turawa, komai dai Bature, kamar yanda Malam ya faɗa da su, ya ba da misali. Ka iya Turanci, akwai ɗan Makka nuna man hira da shi ko wannan Hajji ma yake cewa shi in ya samu kuɗi yana so ya je Ingila ko Amerika ya yi aiki, ai ya yi karatu, dan in ya dawo ya wuce wulakanci, albashinsu ma daban ne a Saudi Arabia. A Saudi Arabia ne aka kulle makarantun allo a Makka, gwamnan Makka na jin saboda umarnin da Amerika ta bada wajen guda 600 da wani abu. To saboda haka sun shirya yanda za su juya wannan kasashe, tattalin arzikin ya koma hannunsu. Saboda haka ba za su ku ci gaba da yawan haihuwa ba, don za ku buƙaci wannan tattalin arzikin naku. Shi yasa yanzu ba abin da ke da mahimmanci wajensu illa su dake lokacin su rage yawan mu, ko ta wajen kashe mu na farko kenan, ta hanyoyi da dama a kashe mu, a sa mu na cututtuka, kamar yanda Robert McNamara yake bada shawara. Sannan kuma a kawo a kashe ƙwayoyin haihuwar mu ta hanyar allurar rigakafi. Yanzu Robert McNamara yana cikin aiki tsundun na magana maganar allurar rigakafi. Robert Gates yana cikin tsundun, shi ma ya ce ya tabbatar da bakin shi yana taimakawa, wannan abu yana taimakawa wajen rage yawan haihuwa. Amma ni abin mamaki shugabanni ne, in ka gaya musu sai su ce ƙarya kake, har an sa musu wani tunani na yanda za a yi kashe maka baki a ce conspiracy theory, kullum kuma ka ce abu kaza sai ku dinga zargin Turawa. In suna so su kashe mu, ai suna da hanyoyi da dama. Haka wani ya ce mun ba hanyar allurar rigakafin polio ba, suna da hanyoyi fiye da 1000 dan suna son su kashe mu. Na ce kwarai haka ne, na ce ni kuma ba sakare ba ne, cikin dubun nan na gano daya, ba zan mika wuya ga dayan ba, sai in nemi gano sauran. Haka ya kamata a yi. Yawo haka za su je suna kashe maka gwiwa saboda sun ci sun sha, kuma dan tamani ba wani abu ba. To a takaice wannan sun tabbatar, idan mace ta zauna a gida tana aikinta aka kyale ta, namiji ya je ya kawo mu abin masarufi, ta haifi 'ya'ya ta yi musu tarbiyya, to sun shiga uku karuwar yawan jama'a zai ci gaba da karuwa ne zai ci gaba da bunƙasa musamman musulmi wannan shi yasa suka shiri da za su lalata mace su raba ta da wancan aiki to shi yasa suke dullo da hanyoyi da dama iri su kansu yara a san yadda za a rusa gida a lalata musu tarbiya game da mata abin da yasa na zo da wannan littafin banzan kenan din nan ba komai ciki sai international treaties ko suna kiransa international conventions wai da Hausa ana fassara shi yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa wanda aka tsara a majalisar ɗinkin duniya aka kowace ƙasa da ta sa hannu dole ta dawo ƙasarta ta aiwatar da shi Najeriya na ciki to nan human rights akan mata da yara ne kawai nan da na majalisar ɗinkin duniya da waɗanda aka riga aka mai da su na ƙasa wanda Child Rights Act ko dokokin haƙƙoƙin yara da za mu magana a kai yana ciki ina fata an gane to ba ƙaramin shiri suke mana ba akwai wani mafi illa daga ciki sun yi ƙoƙarin mai da shi doka ta ƙasa ko da ta munafikar hanya ce ta ƙarya irin wadda suka yi ma wannan ta dokokin nan haƙƙoƙin yara amma sun kasa cin nasara har yau wallahi kuma a sani na ba wai sun aje fatanya su bane suna ci gaba da aiki da yan uwan mu dan akwai wani ma da ya ce mun ai wannan convention din ba har mun da gaggyara shi mun cire abubuwan da ya saba ma musulunci ina dai jin shi na ce to Allah ka mun kofi in gani ban je samu kofi ba na wajen shi har yanzu amma tana ciki ma yana cikin nan sunan shi United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya game da kawar da nuna ma mace kowane irin bambanci elimination a kawar da duk wani all forms of discrimination against women akwai lokacin da Obasanjo lokacin gari na abu yana speaker aka kawo wannan abu ana so a zartar da shi ya zama dokar Najeriya Saudatu Sani senator ce a wannan lokacin ta hanyar ta aka bi duk kokarin da suka ci ikon Allah abin ya ci tura su kansu sun akwai bala'i a ciki akwai kashi-kashi amma kashin da na ga fi jawo hankali na shine kashi na 16 article 16 wanda shine bai fi shafi biyu ba ko uku amma duk shirin da za a rusa gida an hada shi a ciki in ka zauna ka karanta in ba ka san dokoki ba ko wanda ya san dokokin sai ya zo ka tunani misali a cikin jumla ɗaya a ce duk ƙasar da ta sa hannu a wannan yarjejeniya dole ta kafa dokoki waɗanda za su tabbatar da ba a kowane irin bambanci ba tsakanin mace da namiji wajen aure da zaman auren da saki wannan a dunkule abubuwa ne cike wanda suka ci kawar shari'ar musulunci shi yasa wata jami'a su da ta zo ta ce za ta yi min tambayoyi a kai ta fara kawo min kofi na ajiye ta zo to za ta yi min tambayoyi na ce to kimin na maka fi kimin tambayoyi kin san a kan wannan yarjejeniya ko convention akwai kwamiti da aka kafa na san da shi shekarun baya don ya kusa shekara 20 ma nake ji na ce na gashi ina da kofi da na samo daga taron ƙara ma juna ilimi na duniya wanda aka yi a Beijing a can na ɗauko kofi gashi Beijing a China na ɗauko kofi to na karanta shi sai menene kike so ki tambaya to ya wannan abu na ce to da farko musulmi ba su da bukatar shi ko menene ke ciki ko iya nuna mun abu mai kyau na sani akwai abu mai kyau a ciki amma musulunci bai kawo shi ba amma akwai bambanci shine wanda ba a ganewa wanda zan magana nan gaba tsakanin shari'a ko dokar da wani dan adam ya kafa da wanda Allah ya kafa ko da a zahiri sun zama iri daya wallahi daban-daban suke dan wannan daga Allah yake in kai aiki da shi ka samu lada in kai ki ai maka azaba wannan ko daga mutum yake in kai aiki da shi ba mai maka wani lada in baka yi ba in ba a kama ka ba mai maka azaba babu in ma a Najeriya kake in ma an kama kan ne ka iya dan bada wadansu abu to saboda haka kada mu rubu da wani ai akwai abu mai kyau ba mu da shi ne ba abin da babu a shari'ar musulunci ko sai dai jahilcin mutum ya hana shi ya gane sai ya je ya tambaya kuwa domin maganin jahilci kamar yadda ma'aikin sallar Allah sallar sun ake faɗa tambaya to wannan kenan saboda haka waɗannan dokoki ko yarjejeniyoyi sun ci karo da shari'ar musulunci alhamdulillah shi wancan da na fara bada misali da shi kaga a cikin jumla daya an ce ana so a daidaita namiji da mace kada a ga wani bambanci wajen aure akwai bayanai masu faɗi ni bayan na ce mata musulmi ba su da bukatar shi domin suna da ka'idoji da shari'o'i da hanyar rayuwa wadda ta ishe su biyan bukata wanda tana gaban ma zamani ba wai tana bin bayan zamani bane kamar yadda abin da ya faɗa George Bernard Shaw a cikin littafin shi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam George Bernard Shaw rubuta wannan littafin inda yake cewa ni ba addinin da nake ganin girman shi kamar addinin musulunci I have the greatest respect of the religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda addini ne mai rai ya dace da kowane irin yanayi da kowane irin ci gaba kai yana gaban ci gaba ma yace wannan mutum na karanta tarihin shi ba kamar yadda ake shafa musu bakin tanci kristoci saboda kiyayya ko saboda jahilci ba da yana nan da ran shi irin shi ne zai ba da shugabancin da zai warware matsalolin duniya a yau George Bernard Shaw to George Bernard Shaw ya faɗi wannan saboda haka nan ce ba wani abin da muke bukata a kowane tsari abu na biyu ina kike ganin wannan zai aiki a ce a daidaita mace da namiji wajen aure da zaman auren da saki a tsarin musulunci akwai bambanci namiji ne ke neman mace yanzu sai a koma kenan kar wanda ya nemi kowa don a samu daidaituwa don kin ce ne mace ta nemi namiji nan akwai bambancin ba gaya min yadda za a aiki da wannan wa zai ci da wani a musulunci namiji miji ce ke ci da mace shi ke bata sadaki to yanzu kada a bata sadaki kun ja mata tiya kenan ko kuma ta abin arziki kenan sai namiji ya daina ci da ita kar yau kowa ya ci da kowa kowa ya ci da kanshi dan a zama daidai in dai haka kuka ce komai ya zama daidai mace kuma ta saki namiji namiji ya saki mace ko da yake cikin yan uwanmu abokan aiki farfesa a shari'a halo ba shari'a ba lo ba shari'a ba ya rubuta wani abu yake cewa a ƙarƙashin shari'ar musulunci mace tana iya daidaita haƙƙinta da namijinta wajen saki ta sake shi kenan yanda zai iya sakinta domin jamila matar Sabitu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata damar ta saki kanta ba tare da yarda ko an tuntuɓi shi Sabitu ba wallahi anan a cikin wata takarda aka gabatar da ita a wata ƙasa game da ƴancin mata ba ma haka ba za su iya yarjejeniya tsakaninta da mijinta duk lokacin da ya auri wata mace sakakkiya sunanta ko kuma za ta iya sakin kanta. Babu wata shari'a a karkashin shari'ar musulunci inda mace za ta saki kanta in banda guri daya, shi ma ta samu asali daga ikon mijin ne, da laqut tafwir. Miji da ganin dan masa yace sakin ki na hannunki, da ganin dan mishi wanda ya maza mishi. Yanzu da wannan suke amfani har suka rubuta littafi da laqut tafwir, irin su Aisha Imam ne, wayin da ake a Bangladesh. Bangladesh kullun nan ne tushen wato misalin banna na musulmi, kai da iyali da yancin sakin mace ko yancin sakin namiji. Domin a Bangladesh yanzu kamar da na karanta a littafin, idan aka yi aure dole a yi certificate, ake kiran shi marriage deed, wanda daga cikin abin da ya kunsa shine saki da miji yake da damar, yanzu ya koma hannun matar, an mai da shi hannun mace, wai saboda kayayyaki suke ya ragu, sai kace sun fi Allah hikima. To shine suke yadawa a duniya, ai musulunci ma daga shi da wadda laqut tafwid, wannan ba shi bane da laqut tafwid, ƙarya ne, su suka kago shi saboda a rusa gida. Idan aka rusa gida, gida ya rushe, to za a samu cimma manufa babba ta kayyade da iyali. Mace ta ba zama waje ta bar gida, waye zai haihu, waye zai kula da ɗan, ba kowa a gida. Shi yasa population policy na Najeriya a mukaddimarsa suke cewa population policy shine wasu ka'idoji ba su zama doka ba, don ba za ma su zama doka, don yanzu ana mai da su doka, musulmi ba za su shiru ba. Na kai da iyali, akwai shekarar da na cikin an jarraba a kafa doka wajen kai da yawan jama'a, kai da 'ya'yan da za ka haifa kada su wuce hudu, don da har an zana dokar tana nan yanzu a cikin wato juzuri na 13 na population law, United Nations population law, cewa ana so cikin 'yan shekaru 80 cikin mata kada su haifi 'ya'yan da ya wuce hudu, 80 cikin mata kada su haihu kafin su kai wato shekara 18, 80 cikin mata ana so in suka wuce, duk wanda ta wuce shekara 35 kar ta kara haihuwa. To akwai kuma population policy din da aka yi, to a ciki gabatarwar shi shine a karfafa ma mata yin aiki a waje, domin wannan zai taimaka wajen rage yawan haihuwa. Kuma gaskiya ne, shi yasa kake jin suna zuga mata suna cewa suna sukan abubuwan nan guda biyu muhimmai a rayuwa, mace kawai ita an halice ta ne, ko kuma da mace kawai sai dai ta yi girki kuma ta haihu. Girki da haihuwa akwai muhimmanci, akwai abin muhimmi yanzu. Shekin da ke magana nan lalatacce, in ba kishin ɗin wanda Allah bai samu ƙarfin shekincin magana da yake ba. A gida an kai ba guri mai muhimmanci iri guri biyu, da kitchen da amma wani sai dan shekinci a dinga nuna maka kitchen bai da muhimmanci, dan shekinci sai a dinga nuna wai haihuwa ba ta da muhimmanci, wanda lalatacce inda ba haihuwar da shege bai zo yana wannan iskancin ba. Ake zuga matan mu akai, mace duk abin da ta yi za a nuna ba ta ba da gudunmawa wajen cigaban al'umma ba, sai ta fito waje ta yi siyasa, sai ta fito waje ta yi iskanci, sai ta fito waje ta yi kasuwanci, ta zama tana gogayya da namiji, ba a yi mace don ta yi wannan ba. Akwai wani marubuci wanda Maududi ya kawo shi a cikin littafin shi Birth Control ko kuma na Larabci Hadidun Nasal, inda Maududi ya yi bayani cikakke da tarihi da menene, yana da muhimmanci littafin. Ya kawo maganar wani farfesa na Rasha wanda yake cewa lokaci ya yi mutane su gane, iyaye su gane, ba abin da za su koyar da 'ya'yansu akai mafi muhimmanci fiye da aure, da zaman aure da haihuwa. Duk wani abu da za su gaya ma 'ya'yansu mata wato abu ne ne biyo da wannan kawai. Duk masu ne nuna ma mace tana da wani abu muhimmi ko wanda ya fi wannan muhimmanci ko ya kai shi muhimmanci, irin waɗannan mutanen ba abokan gabar mace ba ne kaɗai, abokan gabar ɗan adam ne. To abin da ake kenan, su yanzu wannan su ne manyan abokan gabar ɗan adam. A lalata mace ta daina aikinta, na haihuwa dan a America ta daina sun ga illar abin sun yi sun yi su koma domin shi yasa a cikin Washington Quarterly a 1989 suka buga cewa a Nigeria tana cikin kasashen da ko kuma za ta zama ita ce ta uku a duniya wajen yawan jama'a zuwa shekara ta 2035 saboda yawan haihuwa kuma suka ga janibin da aka fi haihuwan nan inda musulmi suke shi yasa suka karkatar da akalarsu ga ba da taimakon nan ba ka jin suna yi a kudu ko ne ba a yi ta a kudu sai dai kwanan nan aka fara ina zaune UNICEF suka yi mana bayani suka ce ba a yi ba polio a kudu amma Najeriya kuma dole a yi polio a arewa musamman Kano saboda Kano tana ba kasashe kuma wai polio amma ba ta iya ba kudancin Najeriya ba kai polio na da ban mamaki to a dinga gaya mana abu na rashin hankali da rashin tunani to a cikin wancan population policy na Najeriya bai dai zama doka ba amma yanda muke kara zuwa musulmi wallahi wata ran za su kakaba mana ya zama doka ana nan ana ta bincike daga America akwai ta ba America da ta zo tana mun tambaya akan wannan na san ta tana ta yawan zuwa ko kwanaki ta zo ta yi rubutu akan polio siyasar polio a Nigeria a arewacin Nigeria the politics of polio in northern Nigeria littafi ta rubuta haka to ni mun zauna da ita fiye da awa ɗaya ko biyu amma wancan zuwan nata dan wancan zuwan nata har gida ta kama a cikin gari hanyar zuwa fadar sarki cikin ganuwa ta kama haya tana zaune ni mun take tana shiga tana wa mata tambayoyi ni ta zo waje na da lillibi a zuciya ta nace munafuka kuma ƙaryaciya kafira ni ba ne ba za ki yaudare ni ba ta min tambayoyi da dama kuma na ba ta amsa daidai gwargwado amma tambayar da ta fi min daɗi tambayar da ta fi min daɗi da ta yi min shi ne shin wannan shiri na population policy na Najeriya yana da akwai wani tasiri daga ƙasashen waje to na ji daɗin wannan tambaya dama tun da farko ta yi min hanzari ta ce don Allah in haƙuri wasu tambayoyin da za ta yi min ban san da zan faɗa da Hausa ba ta ce za su zama provocative masu harzikawa na ce kakki da muni malamin makaranta ne na saba da kowane irin wacce irin tambaya kowace har ta sakarci to amma ke ma sai ki saurari amsa mai harzikawa to shi ne muna ta da ta yi wannan tambaya sai na samu gaba inda zan ba ta amsa mai harzikawa na ce ai tsarin nan naku ne kun tsara shi domin ku kashe mu ku raya kanku shi yasa mu America a wurin mu ba ƴar ta'adda a duniya lalatacciya shedani ya irinta shi yasa duk sharin da ya samu America nan daɗin muke ji na ce kin tuna da abin da ya faru na Oklahoma inda Timothy McVeigh ya sa bam a wani gini na gwamnatin tarayya ta ce na ce wallahi da ya faru na hatsar da muke muna murna ta tsaya ta yi shuru tana kallo nan ce kake mun rashin fahimta abinda nake nufi bana kin mutanen America domin su ma an zalunce su kamar yadda ake zaluntar mu suna zaune ana ta zaluntar su wake zaluntar su shedani ya gwamnatin ku wanda a wurin su mutumin ku ba America Kirk Hewlett a cikin lecture shi mai taken a sense of balance yake cewa gwamnatin America masu juya akala ta wasu ƴan kalilan ne ƴan tsiraru small group har suna kiran kansu the group wajen su gwamnati kasuwanci ne business amma ba wai jin daɗin jama'a ba to duk lokacin da muka yi maganan America su muke nufi amma mutanen America abin ta sai ne ina jin su kika yi wannan gwamnatin amma kika yi kina maiki to bata ji daɗin dai wannan ba har tana gaya ma wani da ta zo wani zuwa da ta yi kwanaki wai tana son ta zo wajena ba ta san ko za a ko tana nuna kamar ba ta san ni ba so da na gan shi sun ce a wallahi ba za ta so ta zo wajena ba ni kuma irin su ina son hira da su hatta zan yi bayani nan gaba UNICEF da suka kawo Child Rights Act Zamfara. An ce za su zo, za a je a hira da su, za su gayyace mu. Shi ne faɗan na ce ba za su gayyace mu ba ne dai. Za su gayyace ku, na ce to shikenan, kuma dai har yanzu ne ban ga sun gayyace ni ba. Wannan murna su gayyace ni. Hatta Action Aid wanda suka kawo sha'anin ilimin jima'i a Sokoto da Kebbi da Zamfara, ba su ci nasara a Zamfara ba saboda majalisar malamai. To hatta shi ya ce zai zo ga malamai a Zamfara bai zo ba. Kuma duk mun yi shiri da Allah da dai za mu zauna mu fahimci juna, ko mu tattauna ba za mu fahimci juna ba da shi, amma dai za su fahimce mu.